Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar malaman addinin Musulunci da na addinin Kirista sun yi fashin baki kan batun yadda wasu malaman ke mayar da mumbarin hudu ba tamkar fagen siyasa ko kuma filin yada kalaman tunziri a tsakanin mabiya 'yan kasuwa a Kano na kuka bisa yadda suka ce ayyukan wasu hukumomin tsaro musamman ma Karota na yunkurin dakile kasuwanci a Kano, lamarin da ya sa su roƙo ga gwamna da manyan attajirai da su taimaka su shigo wannan batu. Wani ɗan kasuwa da kasuwancinsa ya karye, ƙarshe an kama shi da satar gawayin makuta. Har ma yake cewa stilas ce ta kai shi domin ciyar da iyali. Wani kamfani ya gano wata sabuwar kimiyya ta yin amfani da gawa domin yin takin zamani. Ku kasance da mu. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. A makon jiya ne mai alfarma sarkin musulmi Malam Abubakar Sa'adu na uku ya ja kunnen malamai da ke hawa mimbari da su yi hattara wajen sanin kalaman da za su furta yayin da suka yi ɗare-ɗare a kan mimbarin. Sarkin na musulmi ya bayyana takaici bisa yadda wasu malaman ke amfani da mimbarinsu mai albarka wajen yaɗa kalamai da ka iya jawo tunziri a tsakanin magoya baya. Wannan kira na sarki ya zo ne lokacin da ake fama da kalamai na tunziri da yaɗa kalaman ƙarya, wanda ya tsanani albarkacin yawaitar hanyoyin sadarwa na zamani. Haka kuma an samu ɓarkiya tsakanin malamai wanda ta kai wasu ma sun rufe idanunsu sun fito ƙarara sun nuna cewar biyan buƙatarsu kawai suke kaiwa kan mimbarinsu. Da fari dai malamai kan yi amfani da mimbarinsu a fakaice wajen yi wa iyayen gidansu a siyasa kamfe da kuma yi wa 'yan adawa ya rufe. Amma yanzu abin ya ma burinƙasa ƙiri-ƙiri, za ka ga shehi da rawani da kindiri ya hau mimbari yana ta yaban ɗan siyasa, yana kuma kushe wanda yake ganin ba nasa ba ne. Har ma wani lokacin idan wasu malaman kan rufe su mance da ƙalar lahu ƙalar rasulu, ka ji suna ta yi wa ɗan siyasar da suke sa ran samu abunsa wanka. A ƙarshe ma sai ka ga idan an gama cin kakar zaɓe sai ka ga irin waɗannan malamai sun bi sahun masu mara wa ɗan siyasar da ya kai gaci baya da raka shi gidan gwamnati, da an zo rabon ganima kuma sai ka ga ikon Allah shi ma ashe malam mai huɗu ba an yanko kujera an miƙa masa. Har ma ka ji wasu malaman na ƙorafin cewar ganimar ba ta gamsar da su ba. Ga dummi hankali a nan Kano ma ya san yadda malamai suka rabu kashi biyu a tsakanin gidajen imanin siyasar nan biyu masu hamayya da juna a Kano. Wannan kam ba wani zance ne da ke buƙatar dogon turanci ba. Ire-iren waɗannan ɗabi'u na wasu daga cikin malamai da suka mayar da mimbari dandalin jagaliyar siyasa, abu kaɗan za ka yi wa malami sai ambace ka a mimbarinsa, wani ma sai ka ga tamkar ya tara kaula san abu yana rarrabawa. Wannan ya sa malamai irin su Sheikh Ibrahim Khalil da ke zaman shugaban majalisar malamai ta jihar Kano ke cewar ya kamata dai a duba.
Da wahala ka samu malamin da zai fito ya irin waɗannan maganganu face wani ɗan siyasa ne ya sa shi ko kuma ya angiza shi ko ya sani ko bai sani ba. Amma sahihin malami da ya san martabar kansa kuma ya san nauyin da ke kansa da amana da ke kansa ba zai yi wannan abun ba.
Daga ɓangaren addinin Kirista ma rabaran Mati Ɗangora ya ce su ma malaman addinin Kirista da ke hawa mimbari a coci ko a ikkilisiya suna ba da sauran kiristoci, don haka yake cewa rashin tsarki ne ga limami ya hau kan mimbari yana kare muradan siyasar wani.
Idan ko ina ba gaskiya ya kamata a dandalin da malamai suke ba da hudu ba a samu gaskiya a gurin. Kai malami kai na kowa ne.
Masu raro wannan gaba ce daga cikin gaɓoɓin wannan nazari, za kuma mu ɗora da jin ra'ayoyin al'umma kan yadda wasu malaman ke amfani da malanta wajen cin ganimar siyasa. Wataƙila ma har da misalai da ma wasu kalaman da malaman suka yi a kan mimbarin, domin dai ai mu ba ma yin ƙwai sai da zakara. Yanzu kuwa sai batun taɓarɓarewar kasuwanci a Kano, wanda yawancin 'yan kasuwa ke kukan cewar ayyukan wasu daga jami'an Karota na musguna wa baƙi da kuma ayyukan wasu ƙusoshin gwamnati musamman ma ɓangaren haraji na taimakawa matuƙa wajen kawo cibaya a kasuwanci a Kano. Lamarin da har ta kai jihar Kano na neman rasa kambinta na zama cibiyar kasuwanci a faɗin ƙasar nan. 'Yan kasuwar Kano dai na kukan cewar sanna hankali Kano ta samma zama dandazo na cin zali, wanda kowa ya saka kaki burin sa ya tara hanya ya ga wanda yafi karfi ya kama shi. Idan an je office kudi ne za a lale, idan kuma ma a hanya ka yadda an sasanta shikenan kai biya a sallame ka. Amma kun je dai hukumar Karota ta aike da wasiƙa ga ɗan kasuwar waya ta Farm Center da sattar dukkanin koma ɗansu su koma ɗan gauro nan da watanni uku katal, duk da cewar sun ce ba za su matsa ba. Sai gashi su ma ɗan kasuwar kantin kwari na kuka bi sai da suka ce wasu usoshin gwamnati sun uzzara musu ta hanyar karɓe-karɓen kuɗi da sunan haraji. Wasu ma kuɗaɗen idan an karɓa ko takardar tsire ba a bayarwa da sunan rasiti. Haka kuma ƴan kasuwar sun ce yanzu haka an shigo cikin kasuwar ta kwari mai albarka, ana auna-auna a kan titi da bakin shagunan mutane, ana shirin girka kwantenoni bayan da aka fatattaki ƙananan ƴan kasuwa daga waɗannan wurare. Wannan ne ma yasa ƴan kasuwar ke cewar yanzu fatura ta kai bango, kasuwancin ma ya fara gagara, dan haka suke roƙon mai girma gwamnan Kano da ya duba wannan yanayi. Haka kuma ƴan kasuwar ta kantin kwari sun yi roƙo da kira ga babban attajiri kuma dattijo a Kano, Alhaji Aminu Ɗantata, da ya dubi girman Allah da Muhammadu Rasulullahi ya ceto ƴan kasuwar kwari daga wannan jaraba wacce suka ce ta sama kaiwa mizanin annoba. Alhaji Balarabe Tatari shine shugaban ƴan kasuwa masu fafutukar ceto kasuwanci a kasuwar, ya ce sun rasa yadda za su yi da ransu, dan haka ne ma suke neman taimako ga waɗannan manya.
Duk wanda ya zo mana maimakon ya nuna mana abin da ya zo yi aiki ne, sai ya zo mana da abin da ya shafi kuɗi. Kuma kuɗin nan na rabano ne, rabanan nan muna biya, muna biyan state government, muna biyan local government, hatta shi kansa federal government muna biyanta, kuma rabanan yayi mana yawa. Sannan kuma yanzu MD shi kansa wannan kuɗi na commerce yana karba.
Wannan ma dai so mun tabi ne za mu bibiya, idan ma kuma har abin ya lula za mu dangana ga ofishin mu hima gajiri mun gado na anti-corruption. Domin ƴan kasuwar sun ce wani attajiri ya girka wani murgujejen gidan wanka a tsakiyar hanya. Kuma a kwanakin baya ai ma mun jiyo yadda wani babban kusa a gwamnati ya sa hannu wajen gine ofishin ƴan kwana-kwana da na ƴan sanda a cikin kasuwar, aka sayar da shaguna. Shin mu yi ina wannan al'amari ya kwana ne? Haka kuma mun yi kokarin ji daga bakin ma'aikatar kasuwanci wato commerce a jihar Kano dangane da wasu kuɗaɗe da aka ce wasu jami'ai da sunan ma'aikatar suna karɓa kuma ba sa bayar da rasiti. Sai dai mahukuntan wannan ma'aikata sun ce a tara za su yi bincike za kuma su bayar da martanin su a nan gaba. To za mu ci gaba da bibiya tunda dama wannan karan farko ne. Masauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. A nan kuma yau ne aka sanya domin sauraron roƙon sassautin kotu dangane da batun sharuɗin da mai shari'a Aminu Gabari ya sanya a kunshin tuhumar da hukumar ta ce fina-finai take yi wa mawaƙin nan Muhammadu Buhari ƙosan waƙa, wanda ake zargin ya yi wata waƙa wadda bata samu sahalewar hukumar ba. Cikin ƙunshin zargin da ake yi wa ƙosai sun haɗar da ɓata suna da yunƙurin tayar da hankalin al'umma, ko da yake ba a yi cikakken bayani a sassan da wannan waƙa ta saɓa wa ba. Kuma tun a baya mai shari'a Aminu Gabari ya sanya ƙosai a hannun beli, sai dai ya ce ba a fahimci turancin kotun ba, maimakon a kawo daraktoci sai aka kawo masa ƴan majalisar dokoki a matsayin masu karɓar beli. An kuma sanya yau don sauraron roƙon sassauci dangane da sharaɗin da aka sanya za kuma a fara jin shaidun masu ƙara. Sai dai da yake jiki da jini, yau mai shari'a Aminu Gabari bai samu zuwa kotun ba sakamakon an ce ya tashi da rashin lafiya. Lauyan da yake ƙare ƙosan waƙa sakamakon wannan waƙa da ya yi wacce ake yi wa lakabi da Awanki Gara, barista Bashir Muhammad Tudun Wuzurci ya yi wakilin mu ƙarin haske.
Allah cikin ikonsa mun zo domin mu nemo bin kotun da ta bamu wannan belin nasu akan ka'idojin da muka zo muka riga aka cika. To kuma gashi an aiko cewa shi mai shari'a baya jin daɗi. To koma dai menene ita rashin lafiya tana kan kowa, da haka mu a matsayin mu na lauyoyi babu abin da zamu ce sai dai Allah ya sauki.
Sai dai kuma wasu daga cikin ƴan uwan ƙosan waka suna zargin kamar an yi hakan ne dan ɗan uwan nasu ya ci gaba da zama a gidan gyaran hali, tunda dai yanzu haka an ɗage shari'ar zuwa ranar 27 ga wannan wata, wato dai kwanaki 10 kenan ƙosai zai ci gaba da zama a kurkuku sakamakon wannan waka ta Awanki Gara da ya rera. Sai dai akan wannan gabar ma mun tuntuɓi kakakin kotunan Kano Babaji Ibrahim, wanda ya ce wannan zargi da ake yi na cewar ko dai mai shari'a likimo ya yi dan kada zai bayar da wancan beli sam wannan zargi ba shi da tushe. Domin alƙali ɗan adam ne kamar kowa, huwa rijalin muslikum, kuma kowa zai iya tashi babu lafiya. Ga Baba Jibu.
alƙalin nan kullum muna cewa dama shi ma dan adam ne, zai iya tashi da uzuri ko dai na abin da ya shafi rayuwarsa ko ƴaƴansa ko iyalansa haka. Saboda haka ni wannan ban ga wani ba wani abu bane, ma ina ga it's normal, saboda an zo an sa ranar yau ne za a taurari ainihin wannan gabatar da kudiri da za su na neman roƙon a sassauta wancan condition da aka gindaya bayan dalin da ya bada na farko, kuma sai aka tashi da aka san cewa bai samu damar zuwa ba saboda wani dalilai na rashin lafiya.
Baba Jibo Ibrahim kenan, kakakin babbar kotun jihar Kano, sai kuma a tara zuwa waccan rana ta 27. Bahaushe ya ce daɗi na da gobe saurin zuwa, kamar yadda kamfanin sabulin jazz ya alƙawarta cewa za su dinga yin gasa duk mako biyu ga duk wanda ya kai kwalin sabulin guda 10. A Asabar din da ta gabata sun gudanar da gasar karo na biyu a gidan Indomie da ke kan titin Bella Road, har ma muka jiyo wanda ya samu nasarar cin wannan talabijin, da wanda ya ci fankar tsaye, da wanda ya samu nasarar lashe katan katan din sabulin na jazz. Suna godiya da godiya kamfanin.
Nan Bala MC8, kwalin za ka guda 10 sai kai rumfa a yagi, idan ka yi su baka ticket, to da aka ba ticket shine Allah ya kawo rabo aka samu wannan fankas.
Sunana Idris Ahmed, wannan gasa alhamdulillahi ni ne wanda na samu plasma, ina jin dadi 100% kuma ina kiran ƴan uwana da a ci gaba kowa zai iya samun wannan.
A wannan karan Alhaji Munzali Ali shine wanda ya jagoranci gasar wacce aka yi a gabar rumfassa da ke gidan taliyar yara a nan Kano.
Alhamdulillah muna yaba mutane da suka karbi wannan gayyata tamu da kuma suka karbi wannan sabulu hannu bibiyu sunan sabulin jazz. Wannan gasa ita ce karo na biyu a wannan kamfani da aka fara. Za a ci gaba da yi, kuma muna gayyata al'umma duk wanda ya ji wannan sako a media ya zo shi ma ya yi wannan, ko Allah zai sa samu wannan gasa.
To Allah ya kyauta. Kamu sallama, muna kiran Muhammadu Bello mai neman naira 35,000 sakamakon aikin mafitsara da za a yi masa a asibitin lura da mafitsara na Abubakar Imam. Wani bawan Allah mai yawan kawo taimako ya ji kokensa, ya kuma share masa Hawaii. Dan haka muke kiransa da zarar ya ji wannan kira ya zo a gobe, da misalin karfe 10:12 na rana ya nemi Aminu Abdu Baka Numa ko kuma Isuhu Ala Abdalla. Ubangiji ya maka sakayya da gidan aljanna, Allah ya karo arziki mara yankewa a gidanka. Haka kuma ga takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Hawwa Adamu, wacce Allah ya jarrabe ta da lalura. Ana buƙatar naira 40,000 domin yi mata aiki a asibitin koyarwa na Malami ni Kano. Wannan baiwar Allah ta ce ba ta da hali, ba ta da kowa, sai Allah, sai kuma ku masu sauraro. Kuma ga shekara 50 a duniya, amma idanuwanta suna dab da mutuwa, matukar ba an samu wannan kuɗi naira 40,000 ba. Da haka take roƙon bayan Allah a taimaka. Sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Suleiman Sani, wani shi ma ake neman naira 26,000 domin yi masa aiki. Mahukuntan asibitin sun ce sai an biya wannan kuɗi domin ma yi masa tiyatar. Don haka shi ma yake roƙon bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsa. Da fatan bayan Allah za a taimaka. Kuma duka-duka da wannan ne shirin ya zo ƙarshe. A madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdalla, Aminu Abdu Baka Numa, Naseba Umar Madaki da Zinnira Garba Baballaji, Abdulrahman Hamisu na Madina ya sarrafa na'ura don sada da ku, Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.